أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن ومسلمي من أقارى قدي مع الله سبحانه وتعالى دا يبام rayuwa kuma ya sanar da mu addini ya bar mu a cikin soyayya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa sannan kuma muna fata daga gare shi Allah subhanahu wataala ya ƙara barin mu ya ƙara kuma shiryar da mu a cikin wannan hanya ta sa har ya zuwa ƙarshen rayuwar mu muna cikin darussan nan namu masu dumbin muhimmanci wanda muke kokarin sanar da kawunan mu da kuma ƴan uwan mu baki daya addinin mu na musulunci wanda muka ce kusan ma shine asalin komai na rayuwa dan mutum idan bai san addinin sa ba kaga kenan har yanzu cikin bata yake har yanzu bai san abin da yake ba har yanzu kanshi cikin duhu yake muna fatan Allah subhanahu wataala ya hiddo ƴan uwan mu waɗanda suke cikin duhu zuwa ga haske kamar yadda shine yake hiddo mutane daga duhu ya sa cikin haske saboda a cikin Qur'ani ma yana cewa haka nan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur amma walladhina kafaru sai Allah yace awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yana cewa Allah shine waliyi na mu'minai shine waliyi na mu'minai da duk wanda yake ganin akwai alkhairi cikin shi za gani me zai mishi yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur shi ko kuma dhulumat kenan jam'i ne na duhu duhunnai kenan muna iya cewa da harshen mu na Hausa yana fitar da su daga wannan duhunnan ya sa su cikin haske ya hiddo su daga cikin duhun jahilci ya sa su cikin hasken imani amma waɗanda suke kafirai huwa awliya'uhum at-taghut su wannan shugabannin su da jagororin su su wane ne taghuti ne ma'ana waɗanda suke kafirai ba su bin Allah shugabanni waɗanda suke azzalimai su ne jagororin su su menene suke musu su suna hidda su ma ne daga haske na fitra haske wanda Allah subhanahu wataala ya sa cikin zukatan mutane tun halittar su wanda zamu yi bayani cikin darasin mu na yau Allah ya halicci mutum da fitra ta sansanin addini ta san bin Allah ta sansanin wani ne Allah kuma da bin shi to su wa'annan tagotai din ma'ana shugabanni da jagorori azzalimai suna fitar da mutanen su wa'anda ke bin su daga haske ne su sa su cikin duhun jahilci Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga irin wannan hali Allah ya tsare mu daga hita daga haske zuwa ga jahilci saboda ma haka ne wannan darasin yake da muhimmanci dan uwana ko ƴar uwata ki saurare shi da kyau saboda zai fahimtar da ke menene ya kamata ki yi dan neman sanin addinin ki darasin mu na yau zai dauko ne daga inda muka tsaya bayani kan muhimmanci sanin addini da hankali kamar yadda muka ce ra'ayin imamiyya ne da na mu'tazila wanda muka bada misali mutum wanda ya zo bisa hanya yana cikin tafiya ya kawo tsakiyar hanya bai san inda zai bi ba muka ce lalle hankali yana bashi ya tambaya ka hanya kama hanyar da zai bi saboda kar ya bi hanyar da maimakon ta kai shi inda zai kai sai ma ta nisantar da shi zuwa ga inda ya kamata ya tai saboda haka nan kenan hankalin duk wani mai hankali hankalin da yake da lafiya wanda bai da matsala yana nuna ma mutum ya kamata yayi kokarin sanin addinin shi yayi kokarin neman sanin hanyar da zai bi saboda ya kai ga wanda ya kamata. Kamar yadda muka ce shine daidai da misalin mu, wanda tunda Allah ya halicci mutum har zuwa rayuwar da yake ciki yanzu, hankalin shi ya kammala, ya san abubuwan da ake yi, hankalin shi yana ba shi cewa ya kamata ka nemi wane ne ya halice ka. Saboda haka ne ma malamanmu, wato masu tunani na addinin Musulunci, kuma masu da'awa kan azo a bi addinin Musulunci, suka yi bayanin cewa kowane mutum an halice shi ne da san bincike. Wannan kowa ya koma mukan shegani. San bincike ya kawo mu a yanzu na'urorin da muke kirkirawa, abin hawan da muke kirkirawa. Cikin abin hawa har mun yi jirgi wanda za mu yi hawa mai doguwar tafiya. Abin rayuwa a gidaje ma abubuwan da muka yi, wanda ga su nan suna taimaka mu cikin samun nutsuwa da nishaɗi a cikin gidajenmu, sannan a wuraren ayyukanmu, a wuraren tafiyarmu. Ga su nan abubuwa na ƙawa da ci gaba wanda ɗan adam saboda yawan binciken shi ya kai gare su. Kenan wani abu ne wanda kowa ya sallama da shi. Kenan maganar wa'annan masu tunani na addini wanda suka ce kowane ɗan adam an halice shi a cikin zacin shi da san nema da san bincike. Wannan binciken kawai ba wai kawai ya dogara ne amman da kawai abin da ya shahi na duniya ba, a ya dogara kuma da abin da ya shahi addini, kamar yadda shine darasinmu ko kuma shine abin maganarmu. Suka ce kuma su wannan malaman namu, kowane ɗan adam da gwalgwadon yadda Allah ya sa wannan so na bincike a cikin zatin shi. Kowane ɗan adam da gwalgwadon abin da Allah ya sanya wasu daga cikin halittu na ɗan adam, Allah subhanahu wa ta'ala saboda istidadinsu da kuma alherin da ya gani cikinsu, wasu ya sa masu yawan son bincike. Za ka gani ko a zaman da muke cikin rayuwarmu, wani za ka gani ka zanna da shi sai san yawan yin tambaya, menene kaza, me yasa akai kaza, yana yawan tambaya. Amma wani za ka gani a bai dama da ya tambaya ba, sai yar kadan, sai an dan ji ma in bai fahimci yana ce menene kaza. Wato kenan idan muka fahimci duk dan adam yana da wannan, kenan a cikin lakar da ko kuma ruwan da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam a ciki, wani an gwamaya da yawan san bincike na addini, wani kuma ko kuma bincike ma gaba ɗaya mutlak kenan wanda ya shahi komai, wani kuma ansa binciken dan kadan a cikin zatin shi. Saboda haka nan kowa da irin miƙdarin yawan binciken shi, malaman mu sun yi ishara kan wannan. Sannan suka ce koda mutum kau, in muka duba rayuwar yanzu, koda mutum zai san abu 100 ko 1000 wanda da can bai sani ba, za gani har yanzu kuma wasu kohohi na jahilci kuma suna budewa wanda yana neman sanin su kuma menene amfanin su. Dan adam zatin shi ne haka, ma'ana koda ya sani wannan sanin nashi yana ƙara bashi dama kuma yi kokari cikin neman wani sani din. A cikin rayuwa akwai da dama abubuwan da har yanzu dan adam bai kai gare su ba, mun sani abu ne wanda muke rayuwa da shi. Alal misali mutum zaga yana yawan tambaya, in muka dawo bangaren addini, mutum yana tambayar kansa daga ina yake, ina zai je, me ya kamata yayi, wannan duniyar tana da mahalici, yaya sifofin mahalicin yake in akwai mahalicinta, yaya ake yin rayuwa mai kyau, yaya ake son a dace da rayuwa mai kyau, wani na tambayar kansa. Wani ɗabi'u masu kyau ya kamata in yi, wani na tambayar kansa. Wani na tambayar kansa wannan gangan jikin tawa ita kaɗai ce, ko kuma akwai wani abu wanda ke tare da ita wanda shi ma asali ne, kamar da muka yi bayani a darussa da suka wuce, wato shi ne ruhi. Dan adam yana tambayar kansa kenan, shin gangan jiki ce kawai ke tare da ni ko kuma akwai ruhi, shin ruhin nan yaya ne yake, har shi yasa ma muka samu a cikin zaman da ya wuce tun lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu daga cikin jama'a suna tambaye shi yas'alunaka anir ruh suna tambaya wai menene ruhi menene ruhi Allah yake ce musu ruhi Allah ba zai gaya musu ainihin menene ruhi ba saboda ni saboda ta yi su binciken da suke son su yi su gano yadda ruhi yake ta yadda za su zanki halitta nan gaba dalilai da dama wasu mufassirai sun yi bayani wanda ba shi ne muke akai ba kawai mun ishara kan wannan tambaya din inda Allah yake cewa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila a wani wuri yake cewa Allah ilimi wanda ya baku dan kadan ne saboda haka nan kenan dangane da zancen ruhi Allah kadai ya san hakikanin al'amarin ruhi shi kadai kuma ya san menene ruhi yaya yayin shi yaya yake a ina yake cikin gangadan adam da sauransu sannan in akwai ruhi menene alakar shi da gangadan adam shi ma dan adam yana tambayar kanshi saboda haka kenan wa'annan wasu daga cikin tambayoyi ne wanda dan adam kullun yana tambayar kanshi yau da gobe kuma yana son ya samu amsa shine muka ce amsa gamsassa wanda mutum zai iya samu ita ce wurin wa wurin malaman addini gamsassa wanda za ta fa'idantar da kai wanda za ta sa maka shari'a ta sa maka nutsuwa kai imani da ita ka samu yaqini lalle lalle akwai Allah lalle lalle Allah ya farlanta wasu ayyuka wanda lazim ne in aikata su kuma ya farlanta wasu ayyuka wanda lazim ne in nisance su da sauransu shi yasa kenan koma mu annan malamai din inda mu lura kusan wani abu ne wanda yake wajibi a cikin rayuwar mu shi yasa ma muka ce kenan annabawa na Allah ta'ala dukan su suna da awar cewa Allah ya ba su amsoshi na wannan tambayoyi din kuma amsoshi gamsassu saboda zatin dan adam yana tare da wannan tambayoyi din wanda muka yi ishara ya zama dole ya nemi amsa kansu wato dan adam ya zama dole ya nemi amsa kansu kamar yadda muka ce saboda wannan shine zai bashi tsira a wannan duniya din ya dan uwana ko ƴar uwata kina son ki samu tsira a wannan duniya din shin kina son ki samu tsira a ranar lahira ko kana son ka samu tsira a ranar lahira to lalle ne ka nemi ƴan uwanka na addini waɗanda suna da'awar cewa suna addini ka nemi amsa a wurin su amma abin lura a nan wurin ba lalle bane mutum zai gamsu duka 100% kan amsoshin da za su bada saboda mi saboda su kanka su malamai su rarrabu har shi yasa muke samun yanzu a rayuwar yanzu akwai addini da dama akwai addinin Yahudanci akwai na Masihanci akwai na addinin Musulunci a cikin kowane addinin maza ka samu an samu firqoqi daban-daban sun bambanta wasu sun ka tayi akan wani ra'ayi wasu sun tayi akan wani ra'ayi kenan abin lura anan wanda zamu yi khulasa cikin wannan darasi namu na yau shine cewa dan adam kusan ya zama lazimi gare shi ya kasance tsawon rayuwar shi yana cikin neman sanin addini ne shi yasa muka gani Allah subhanahu wataala ya shar'anta yawan karanta suratul hamd cikin sallolin mu ga yana mana yawan karanta ta kowace salla sai mun karanta suratul hamd me yasa daga cikin ta akwai abubuwa masu fa'ida da dama wanda daga ciki akwai inda muke cewa ihdinas siratal mustaqim muna yawan karara cewa Allah ka shirye da mu zuwa hanya madaidaiciya da sanin addinin mu za mu iya gane hanya madaidaiciya da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gane wannan hanya madaidaiciya kuma ya ba mu ikon sabati a cikin ta bi haqqi muhammadin wa alihi at-tahirin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi ajma'in